الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميز تقوز قواتن ذو الحجة هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبور ايدا داليه دا قوم شاترا وان دي دي دا عشرين دا هدو قواتن مارش 1999 إذن بأمان تابا منا بياني دنگاني دا أحكام العيدين في السنة المطهرة hukunce-hukuncen sallah karama da babba a karkashin sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki mai inganci littafin da Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari ya rubuta muna karkashin matsalar da ke bayani akan at-takbiru fil idaini kabbarbarin da ake yi a babban sallah da karama wadanda mun yi bayani dangane da cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yin wadannan kabbarbari tun daga fitowa idi har zuwa ainihin dawowa dangane da ainihin wato babban sallah al'amarin yana da fadi kwarai da gaske shine muka ce to amma wasu sun takura mas'alar suka ce sai ainihin dai an idar da salloli ne za a yi wadannan kabbarbari kamar yadda ainihin malaman fito suka kawo kafa uku ko makamantan haka suka ce to wannan magana dai a kashin gaskiya ba ta da asali to amma muna cikin bayani ne sai lokaci ya kure mana don haka muka ga dacewar a tsaya a yi wadannan bayanai daya bayan daya to a karkashin haka sai nazo da wannan littafi الروضة النبية شرح الدرر البهية تا الشيخ الألامة أبو الطيب صديق حسن خان واني ببام مالميني داقا تكن اينهم مالمان حديثي نا أهل السنة لكي أثر إنديا يا رسول جمعة وألا مدعو كتن سركي غافر تابوشي أصل وانا لتاتي لتاتي ستهني الإمام الشوكاني يربو تاشي كما جرم الرسالة فيشي ألي وانا ببام مالمي صديق حسن خان يا اينهن يشرهيش يسامش الروضة النبية to gashi a cikin juz'in farko shafi na 191 yace wa amma takbiru ayami tashriqi fala shakka fi mashru'iyyati mutlaq at-takbir fi al-ayami al-madhkura dangane da kabbarbari a ranar sallah babba da ranar sallah bayan sallah da kwana 1 da kwana 2 har zuwa da kwana 3 babu shakka akan cewa shari'ar musulunci ta yarda da haka kai tsaye dangane da waɗannan kwanaki da muka lissafa to amma ka sani da cewa ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص باي ثبت ولا لفظي نا مسمن daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba don haka an baka manta ba karatun da ya gabata duk kabarbarin da muka kawo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda sahabi abdullah dan mas'ud ya kasance ainihin yana yi da kuma ainihin sahabi abdullah dan abbas abdullah dan mas'ud ya kasance yana yi kamar yadda al-imam ibn abi shayba ya ruwaito da isnadi sahihi yana ainihin yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Abdullah dan Abbas shi kuma al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito nashi asarin da isnadi sahihi yana Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana Abdullah dan Abbas shi kuma haka yake don haka duk wanda kai daga cikin waɗannan yayi kai da zaka koma ma kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi babu ne shi akan haka domin talbiya ma da aka samu lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aikin hajji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sahabbai suka ce wasu daga cikin suka ce suna yin kabbarbari ma amma annabi bai tilasta musu sai sun yi labbaik din ba ma'ana ko da ka takaito akan Allahu akbar Allahu akbar din babu ne shi ina fatan mun fahimci wannan to dan haka yace in dai daga annabi ne ba a samu wani lafazi dangane da kabbarbarin nan na ranar sallah tabbataccen abu ba dan haka sai dai a dauki wannan da yazo daga sahabbai ba bid'a bane ya dace da sunna kenan tunda waɗannan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yarda da su akan ba za su yi bid'a ba to duk abin da suka kawo wanda yake ba a samu ta cewar Allah ko annabi dangane da wannan matsala ba to za a dubi waɗannan abubuwan da sahabban suka yi sai a karɓa inda ake cewa ba a karɓan maganar su shine in sun ba da wata fatawa ta sabawa fatawar ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan hali sai ainihin a ce ba za a karɓa ba Allah ya shiryar da mu to shine yace babu wani lafazi na musamman da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani kayyadajjen lokaci cewa kwana uku ko kuma kuma bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila wala adadin makhsusin ko kuma wani adadi na musamman kamar a ce kafa uku uku da ake cewa bayan an idar da kowace sallah yace balil mashru al-istiksa'a balil mashru al-istiksaru minhu dubra salawati wa sa'ir al-awqat abinda shari'ar musulunci tace shine yawaita takabbarin bayan mutun ya idar da dukkanin salloli na farillaini da nafilfili ne da sauran lokuta baki daya don haka zaka samu sayyidina Umar har cikin kasuwa yake shiga ranar sallah bayan sallah da kwana 1 da kwana 2 da kwana 3 yana tunatar da yan kasuwa game da kabbarin in sun manta ashe ya nuna ko a ina ake yi sai yace wa majarat alaihi adatun nasil yawma istinadan ila ba'd al-kutub al-fiqhiyya min ja'alihi aqaba kulli salatin fariida ثلاث مرات وأقم كل صلاة نافلة مرة واحدة وقصر المشروعية على ذلك فحسب ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم يتي قائدة عينه واتو متانيسكي بي وأن الآلة متانيسكي بي ودى سندو قدني دا وصلة تفن فيكه لسكي ينكبر برنا باين إذا دكو تصلى فرلا قفا أكو نافلة كما قفا لأيا سكت أيار دا أبن حكا كأي yace to wannan kam ni asani na babu wani dalili wanda yazo ainihin a cikin ilimi to kun ji a takaitan takaita daga cikin wannan littafi ainihin ar-rawdatun nabiyya kenan don haka ya jama'ar musulmi idan Allah madaukakin sarki yace ai kaza ko manzo Allah yace ai kaza to ka'ida ita ce kar wani ya sake ya ka'idanta cewa sai lokaci kaza ko kuma kafa kaza sai inda dalili wannan na daga cikin ka'idodi akan bid'a mun taba zuwa nan mun karanta a kashin fada da muka yi littafin manzilatul sunna cewa in Allah yace ai kabbarbari to kai ma ka ce wa mutane ai kabbarbari kar ka ce kafa kaza cewa kafa kaza din nan to sai zan bid'a saboda Allah ya bar mas'alar a sake babu kaidi ya bar ta a bude bai takura ta ba to kai ma batta a haka da zarar ka takura ta sai a ce ina dalili idan Allah madaukakin sarki ya takura yace kafa kaza in ka rage kai bid'a in ka kara kai bid'a tsaya yadda aka ce da kai sunna kenan saboda haka abin da yake ainihin wato abin dube shine yawaita takabbari din nan dangane da ainihin wato babban sallah din nan musamman Allah ya shiryar da mu sannan muka fara amsa wasu tambayoyi guda biyu waɗanda muka ce bukata ce ta kawo amma lokaci zai zo a cikin wannan littafi daga ƙarshe ƙarshe za a yi magana akai mas'ala ta farko dangane da azumi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 muka ce babu shakka annabi ya nuna cewa waɗannan kwanaki guda 10 tun daga 1 ga watan Zulhijja har zuwa 10 ga watan Zulhijja annabi a dunkule yace babu wasu ranaku da mutum zai aikin alkhairi a waɗannan ranaku kuma su fi a wato a wasu ranaku waɗanda za su fi waɗannan ranaku wato ayyukan alkhairi a cikin waɗannan ranaku guda 10 yana da falala fiye da kowaɗanne ainihin ranaku to wannan ainihin hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ka'idance kenan aka ce mishi ya rasulullahi har jihadi yace har jihadi sai dai wanda yaje ya mutu a wurin jihadin aka kashe shi shahada bai dawo da kanshi ba bai dawo da dukiyar shi ba to shikenan sai a tsaida abin akan cewa aikin alkhairi to amma a ka'idance wasu ayyuka na alheri a fadi falalarsu ta musamman wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ko a ce ga falalayyin azumi guda 10 din nan ko kuma yin ga falalayyin azumi guda 9 ko yin wata ibada a falala dai ta musamman ta tabbata ga waɗannan ranaku kuma an nuna alherin yin aiki a cikin su amma azumin ranar Arafa wannan ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim da sauran malamai suka ruwaito manzon Allah ya nuna wanda ya azumin ranar Arafa za a yafe mishi laifukan da yayi bara da waɗanda ainihin zai yi nan gaba baɗi shekara ɗaya a baya a takaice shekara ɗaya a gaba to wannan babu shakka akai wannan kuma da wanda yake aikin haji da wanda baya aikin haji duk wannan sunnanci ya hau kansu saboda annabi yayi magana ba tare da kaidi ba kaidin da yazo a cikin wani hadisi cewa bi ghairi arafa banda wanda yake hawan arafa wannan riwayar ba ta inganta ba ku fahimci wannan ma'ana wannan riwayar tana kayyade cewa to yin azumin ranar arafa falalan shi ta takaitu ga wanda ke gida ne wanda bai tafi aikin haji ba wannan riwayar da ta kawo wannan kaidin ba ta inganta ba ko da yake mun fi kudaitar da mai aikin haji yana hawa umra wato yana hawan arafa din shi yayi kokarin shan ruwa a wannan yini ba don dogaro da wannan hadisi ba saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda sahabbai da annabi ya faɗi wancan hadisi sun fahimci cewa ashe wannan falala to ta hade har da wanda yake ainihin arafa da wanda baya arafa to sai sabanin fahimta ya shiga tsakaninsu wasu kace annabi yana hawan arafa yana wasu kuma suka ce a'a annabi bai dauki azumi ba, to ta yaya za a iya gane gaskiya ne? Sai Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi, sai Ummu al-Fadl babar Ibn Abbas, matar Abbas ne, gogon manzon Allah kenan, sai ta ce bari ku gani, bari in yi muku hikima ta tsofaffin mata. Sai ta ɗibi ruwa, sai ta cika kofi ko tambulan ko koko, sai ta ce ku kaiwa manzon Allah ku ce gashi in ji gogon shi. Aka kaiwa manzon Allah, sai ya ɗaga wannan tambulan na ruwa ko nono, sai ya sha. Baya azumi kenan, kaga ta an gane yanzu an raba jayayya ta hanyar hikima kenan. To kuma rashin yin azumi shi zai taimaka wa mai ainihin hawan arfa don ya samu ainihin ƙarfi na ainihin hawan arfa din, amma duk da haka in ya ga yana da bukata zai amfani da zahirin wancan hadisi, ba za a hana shi, domin nan cewa kai annabi bai ba, cewa annabi bai ba tunda ya faɗi falalar yi mutlaqa falala, to shike dan don wani yana aikin hajji yayi babu laifi akan haka. Waɗannan bayanai a takaicen takaita ka karanta littafin silsila ta al-ahadithu sahiha mutta al-da'ifa mujalladi na farko. Bayani na biyu shine wanda shi ma akwai bukatar shi cikin gaggawa, shine karashin wancan bayanin. In kana son yin wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki, sadaka ce ko ku ainihin wato sadar da zumunta ko ku zaka kyautata wa iyaye ne, to shine ake nuna maka ƙarin falala da alherin yin waɗannan ayyuka a cikin waɗannan ranaku sabanin in kai a wasu ba su ba. To a ƙarƙashin haka da zaka buƙaci kai azumi kwaya ɗaya ne ko kwaya biyu da nufin wannan ainihin falala wadda ta zo gaba ɗaya babu laifi. To amma jama'a su ɗauki cewa waɗannan kwanaki wasu azumma ne na duk gari, don haka kaga duk jama'a sun raja'a suke kamar yadda ake azumin Ramadan. Wannan ne shari'ar musulunci take kwabarka akai. Akwai al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya yi littafi Lata'iful Ma'arif yake yin haka kan bid'a, amma dan ka azumci kwanaki ɗaya ko biyu saboda annabi ya nuna alherin waɗannan kwanaki babu laifi, amma ka kashe kwanaki taran gaba ɗaya da azumi ko kuma ka ce zaka haɗe har da goma ɗin, kaga wannan barna ta shigo domin annabi ya hana azumin ranar sallah. Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Mas'ala ta gaba ita ce hadisin Muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan watan Zulhijja ya shiga wani daga cikin ku na nufin zai layyakar ya sake ya taba ainihin wato kumbashi ko kuma ya taba ainihin gashi a jikin shi, akwai riwaya ta Sahih Muslim ma da tace har fata shi, ma'ana koda wani operation likita zai maka in ba abin ya zan tilas sai wannan lokaci ba, to a ketare har sai bayan sallah tukuna. Kumba kasancewa za ka yi layya, to bai halatta maka ka yanke kumba ka ba a waɗannan kwanaki, bai halatta maka ainihin ka taba wani gashin ka ko na ainihin wato gyaran fuska ko hammata ko mara ko makamantan haka. Wannan kam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana, hadisi ne sahihi cikin Sahihu Muslim. Abin da yasa an buƙaci waɗannan saboda kasancewar kar sai mutun ya gama yin waɗannan abubuwa sun zama ta'adi sannan a zo a karanta hadisin kuma ya ji daga baya. To shi yasa aka yi marmazacin lokacin nan muka yi kokarin a faɗa, amma lokaci ya ƙure ba a shigar da wannan magana kasar ba. Don haka a taƙaice, in ya zan yanzu kai kayi nufin yin layya baka riga ka yanke kumbarka ba, to kar ka yanke, annabi ya ce har sai ka yanka dabban layya. In ka dawo ranar sallah ka dawo filin idi ka yanka ragonka, to shikenan sai ka je ka gyaran fuska ne, yanke kumba ne, za ka yi aski ne, za ka gyaran gashin hammata ne, duk sai ka yi. Kaga ashe in ka san da wannan doka, to tun farko sai ka yi kafin watan ya shiga. To in kuma ka riga ka yi fa sai yanzu kake jin wannan doka, afa Allahu amma salaka. Allah madaukakin sarki ya yafe abin da ya gabata, dan ba kai ne domin ka saba manzo Allah ba, baka san hukuncin ba ne. Shi kuwa shari'ar musulunci tana hawa kan mutumin da ya gine ya mata ketirma ya mata karan tsaye. Allah ya kiyaye. To mas'ala ta gaba ce, Allah ya shirya da mu. Don haka sai malam ya ce al-mas'alatu samina, mas'ala ta takwas, mata ya akulu fil idaini, yaushe ne mutum zai fara cin abinci a ranar karamar sallah da babbar sallah? Ma'ana da zarar gari ya waye sai a kwaso maka tuwon sallah kai marmaza ka ci, ko kwa yaya tsarin yake? Sunna tana da nacewa akan wannan sallallahu alaihi wasallam. Kana jin gashi da kumba sai da manzon Allah yake da ta cewa a kai, shi yasa ka tabbatar da cewa duk abin da ya taso maka ka ce wai yanzu nan shari'ar musulunci ma ta yi magana akan wannan, wallahi kai marmaza ka tuba akan wannan matsala. Wannan fikra ce yahudiyya, tunani ne na yahudawa ne suke tunanin wai annabi is uncivilized, wai annabi ba shi da wayewar kai, wai abubuwa irin waɗannan ma har yi magana akan su. Wani ba yahude a Madina kamar yadda Muslim ya rawaito hadisi, ya zo ya samu Salman al-Faris ya ce ya Salman, ni na ga mutumin naku har gunan kashi yake koya muku. Ya ce wa, ai Muhammadu ba abin da bai karantar da mu a duniyan nan ba, ya ce tsuntsu wannan da yake tashi a sama sai da ya koya mana karatu game da shi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka duk abin da ka sani to manzo Allah yana da tacewa a kai, ciniki ne, aure ne, jihadi ne, duk kar ka rage komai sai da ya zan yana da tacewa insha Allah. صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم النهر يوم الفطر حتى يأكل تمرات أنس الله يقال مش يرجع يتي منظن الله إرادة أمينتين الله سبت أغريشي kaga duk abubuwan da zaka ga na sirrin manzon Allah ne na cikin gida zaka ga Anas ne reporter ana zaka shine dan jaridan cikin gida babba cikin maza ke ne saboda me ran da manzon Allah ya iso Madina sai uwar Anas ummu Sulaimin ta kama hannun shi tace ya Rasulullahi dan nawa Anas gashi na baka ya dan rinka maka yarin ga a gida ta kai dan ta boyi boyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mata tana da hikima tana da dabara tana neman albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kwana biyu sai take yoyo ya Rasulullahi dan dan nawa Anas ai mishi addu'a mana manzo Allah ya wa danka addu'a ai shikenan sai manzo Allah yake Allah ka sa albarka a rayuwar shi ka tsawaita rayuwar shi ka bashi dukiya ka bashi ƴaƴa kai mishi komai na albarka manzo Allah ya mishi addu'o'i Anas yace wannan albarka sai da ta bi shi akwai ƴar Anas wadda take Umayma ita take bada wannan labari tace wata rana babana Anas sai tambaye ni a lokacin ya makance yace ƴaƴa na yanzu guda nawa ne ƴaƴa na tsatso banda jikoki banda ta taba kunne a ƴaƴa na tsatso tace to an dai 100 dai sun mutu an binne su a kasa wadannan kuma sai an kirga sai an yi sansance mun fahimci wannan da kyau ko ba a kirga na tsakar gida ba tukuna amma 100 dai sun mutu addu'ar manzon Allah ke nabi dukiya yace a shekara ana diban dabino so daya ni so bi nake diba duk wata shida zai diba yace talauci zai same ka sai badi za su dibi mangwaran su kai kuma wata shida ka diba ka je ka ci kasuwa kafin ka kashe kudin wata ta sake zuwa sannan rayuwa kuma sai da shekara 120 a duniya shine sahabi na karshe kakaf sahabban manzo Allah sai da suka mutu a duniyan nan kakaf suka bar su biyu a duniya Jabiru na Madina Anas na Kufa sannan Jabiru ya rasu sai kuma Anas daga baya ya rasu to kaga abin da ake nema kenan albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa manzon Allah khidima shi yake kai jajjage ne kai nika ne wanke wanke ne duk gaba daya uwar shi ta yadda ya boyi boyi dan ya samu wannan tabarruki sannan ita kuma uwar sai ta shirya manzon Allah abin alheri dan farfesu ne dan zo gale ne dan abubuwa irin na annashuwa misali sai ta ce manzon Allah ya zo gidanta sai ya zo gidanta sai ya kwanta ya ci abinci sai ya kwanta in yana bacci zufa in tana zuba sai ta sa dan gwangwalati dan gwangwani tana tare zufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba ta ba turare ba ruwanta da sayan turare an fesa ya bi iska a wannan gumi na manzon Allah take shafawa jikinta ya isa kanshi annuri alheri eh Allah ya shirye da mu to Anas kenan yace manzo Allah ya kasance la yaghdu yawmal fitri baya fita ainihin wato ranar karamar sallah ainihin wato wa iz gadauta ma'ana sammako fita da safi ala haddi qawli sha'ir Allah madaukakin sarki ai yace wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital kacin yayin da kai gaggawa kai sammako kana nuna mu'mina inda za a tsayaya wurin jihadi yakin Uhud sannan yamrul qais yake cewa wa qad aghtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznadin yace nakan yi sammako ka san wai shi dan farauta ne wai nakan yi sammako da sassa ta in yi jijjiti a lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekar su wa ma'un nada ruwan raba yajri ala kulli miznadin yana diga daga dukkan indararo la yaghdu manzo Allah baya sammako ya fita filin idi hatta yawmal fitri ranar karamar sallah hatta ya akula tamarati har sai ya ci ɗan dabinai haka sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi mala yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ruwaito shi lamba hadisi na 953 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi lamba hadisi na 543 wa ibn majah da ibn majah lamba hadisi na 1754 wa ahmad da ahmad lam mujalladi na 3 shafi na 126 da kuma ainihin shafi na 164 da shafi na 232 wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan ranar karamar sallah manzon Allah sai ya samu wasu ƴan dabine haka sai ya ainihin wato zanda su zai fara ki sa'annan sai ya fita filin idi sunna kenan abinda muka samu wasu malamai suna yi a kasar Hausa na baiwa mutane ainihin wato alkama wannan bid'a ne malami ya tare kwana da azzubahin fari yana tiba muku abin nan ƴan tsakoyin abin nan ƴan kwayoyin alkama hadi to ka bar shi da abin da kawai in malam zai sai dabino tiya guda ko buhu guda ya tsaya yana yi yara ya sunna ya taimaka al'umma amma dai a baiwa mutane waɗannan alkama wannan bashi da asali a cikin addinin musulunci ba daga ma'aiki bane. Qala al-imam al-muhallab wani malami ne wanda shi ma yayi sharhin Bukhari, amma Ibn Hajar ne yake dauko magana daga cikin nashi sharhin, yace al-hikmatu fil akli qabla as-salah, hikimar da ke cikin mutum ya ci abinci kafin ya fita sallar idi karama, alla yadhunna dhannul luzum as-sawm hatta yusalli al-eid, saboda kada wani ya tsammaci cewa wajibi ne ranar sallah mutum ya tashi da azumi har sai yayi sallar idi, tunda kaga an sha azumi wata daya ko to ka a waye gari kuma mutum ya ki cin abinci sai wani jahili ya tsammaci cewa ai yau ma sallan ainihin wato azumi ake, haka sai a sai hikimar kenan. Faka annahu arada sadda hadhihi zari'a, kama annabi yayi nufin toshe waccan kafar ne dan kan waccan mummunan tunanin yanzu. Wannan magana tana nan a cikin Fathul Bari mujalladi na biyu shafi na 447, yace wanzur fihi kalama muallifihi anil hikmati fi istihbabit tamri wa annahu tarif, kuma duba magana da shi Ibn Hajar yayi a cikin Fathul Bari game da hikimar farawa ainihin da dabino din nan, cewa magana ce wannan ainihin mai matukar muhimmanci, kaje ka duba ta. Na daga cikin hikimar dama a cikin hadisin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutumin jidda ya waye gari ya ainihin yi sammako ya karin kumallo da dabinai guda 7, wannan ainihin wato ya samu tsari a wannan yinin daga sihiri ko sammu ko wani mugun abu irin wannan, to aka ce wannan dabino yana da wata daraja ta ainihin wato na farko rike ciki, na biyu kuma yana da ainihin daraja ta kare mutum daga wani mugun abu wanda zai iya ainihin afkuwa ko ya iya samun shi a wannan yini da makamantan haka. To dai daga cikin ainihin hikimomin kenan waɗanda in ka je ka karanta Fathul Bari zaka ainihin samu, ma'ana ko ba ranar sallah ba zaka iya samun dabino din nan ajuwa. Abinda ake nufi da ajuwa shine nan kasar ta mu galibi an fi samun ajuwa a wajejen dutse, wajen kasar Jigawa da sauransu, zaka ganshi farin dabino ne haka, gashi nan karkar za ganshi, wani ka ganshi kamar busasshe haka, to shine ajuwa. In ka samu guda 7 kai karin kumallo da su, to a wannan yinin ko sun yi maka asiri ko sun yi maka dabo ko wani abu ba zai kama ka ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hadisin Bukhari ne. Wa an Buraidata radiyallahu anhu qala, Buraidatu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yakhruju yawmal fitri hatta yata'ama, ranar sallah manzon Allah baya fita har sai ya ci abinci karamar sallah kenan, wa yawman nahari babbar sallah kuma la ya'kulu, annabi ya kasance baya cin abinci hatta yarji har sai ya dawo daga filin idi, fa ya'kulu sai ya ci abincin, in zai cin kuma sai ya ci min nusaikatihi daga wannan dabba ta shi ta layya, ma'ana in ka dawo din in dai har zaka iya daurewa a yanka ragon nan a tsaye ka samu nama daga ciki ka ci. Wata riwaya ta Baihaqi ta ce ainihin hanta din, hanta daga cikin naman sai ainihin ya fara da ita, wannan duk in zaka iya daurewa ne, in ba zaka iya ba wannan dama asali ba azumi bane, rike baki ne, an sunnanta maka ne. In ka ji kana jin yunwa uwar gida ta sa maka tuwon sallah ka ci kai yadda ya kamata, sannan sai ka fita zuwa filin idi, amma ana so in zaka iya ka daure. Rawahu Tirmidhi, al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 542, wa Ibn Majah haka al-Imam Ibn Majah a lamba hadisi na 1756, wa Darimi da al-Imam Darimi a cikin sunan juz'i na farko shafi na 375, wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 5 shafi na 352, wa isnaduhu hasan, isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne. Qala al-Allamah Ibn al-Qayyim, babban malami Ibn al-Qayyim yace, wasu na cewa Ibn al-Qayyim, wato ya kamata ka san asalin shi baban Ibn al-Qayyim director ne na makaranta, kamar yanzu a ce director na polytechnic, to makaranta ce kamar polytechnic a garin su, suna makaranta al-Jawziya, daga al-Jawz saboda yawan bishiyoyin kwakwa a ciki, to al-Jawziya, to shi baban Ibn al-Qayyim sai zama director na wannan makarantar, sai ake ce mishi Qayyimul Jawziya, director na makarantar Jawziya, to shi kuma Ibn al-Qayyim sai ake ce mishi Ibnul Qayyim dan director, to in ka so zaka faɗi cikakken sunan sai ka cira alif da lam din, Ibnul Qayyim al-Jawziya dan director Jawziya, dan haka lalle sai ka yi tashdidi a ya Ibnul Qayyim ko Ibnul Qayyim al-Jawziya, dan malan kai halin malan ki. Wa amma fi Eid al-Adha, Ibnul Qayyim yace dangane da babbar sallah, kana la yat'amu, annabi baya cin abinci hatta yarji'a min al-musalla, sai ya dawo daga filin idi, fa ya'kulu min udhiyatihi, sai ya ci daga ainihin dabbar layyashi, wannan magana Ibn al-Qayyim ya faɗe ta a littafin Zad al-Ma'ad a cikin juz'in farko shafi na 441. Qala al-Allama ash-Shawkani, babban malamin Shawkani shi kuma yace, wato a cikin Nahjul Awthar kenan juz'i na 3 shafi na 357. Kun ga jama'a yadda ake kenan, abin da muke so kenan, mu ma mutanen kasashen mu malamai su tashi su yi bincike, su binciko nan a harhada, a karantar da mutane. Kuma na rasa ya akai wannan lalaci ya sarkafi malaman kasar Hausa, tare da cewa da babban malami, babban waliyin Allah, babban mai jihadi wanda kowa na koyi da shi a kasar nan, amma haka yake, amma sai aka waye gari aka lalace. Shehu Usmanu duk magana yin ne a cikin littafin shi, sai kaji ya ce wasi kaza a cikin littafi kaza, ashe shehu ya nuna bincike yake yana gano matsaloli. Amma yanzu sai mutum ya nade littafin shi kwaɗe kamar fasto, da shi zai kashe, da shi zai buge duk abin da zai buge, komai sai ya ce akan wannan matsalar zai rayu a cikin ilimi, ya daura kanshi a ciki kuma ya daura wasu. Ma'ana bincike ake a gano abin da yake gaskiya. Gashi kana ga lalubowa yake wata wurare daban-daban. Yace wal hikmatu fi ta'khir al fitr yawm al adha, na daga cikin hikimar jinkirta cin abinci ranar babbar sallah, annahu yawmun tushra'u fihi al ubudiyya, babbar sallah rana ce da ainihin aka shar'anta yin layya, wal aklu minha kuma da cin naman layya din, fashri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha, dan haka sai aka shar'anta wa mai layya ya zama farkon abin da zai ci a ranar babbar sallah, to ya zan daga cikin naman layyan. Kaga a karkashin haka, in ka san matanka da ƴaƴanka duk zaka yi musu layya, duk zaka nuna musu waɗannan abubuwa. Wannan ibada yadda take akan ka, haka take akan matanka da ƴaƴanka. Talauci ne da ya kamma mutane, in ba haka ba zamanin sahabbai sahabi sai ya siyo dabbobin layya, kowa daga cikin ƴaƴan shi maza da mata sai a bashi. Kuma in aka zo yanka kowace, har ƴan mata Abu Ayyub al-Ansari, sai a rike miki yanka abinki da kanki. Duk bid'a ce ta same mu a ƙasar nan, aka ce wai mace ba ta yanka, sai tana da ciki, cikin ɗa namiji. Wannan wani irin wahala ne? Ya za a yi a gane cikin na ɗa namiji ne? Ma'ana yanzu ga kaza tana mushe, tana shuriya, za ta yi mushe, sai an tafi likita ya gwada wannan mata a gane cikin wani iri ne, sannan ta zo ta yanka kaza. Duk waɗannan abubuwa saɓanin addinin da Annabi ya zo da shi ne. Shi Annabi ya zo da addini mai sauƙi, babu tsanani a kai. Mace ce take kiwo baiwa a daji, akuya ta faɗi za ta yi mushe, ta danne ta, ta sa dutse ta yanka. Aka zo manzo Allah ya ce a ci yayi daidai. Hadisin na cikin Bukhari, yana cikin Muwatta. Ma'ana mace tana yin yanka, matarka din nan inda baka koya mata yanka, ta huta, ta siyo kaji kawai sai ta aika da su, kana kasuwa sai dai ka zo ka same su a cikin tukunya suna sauraron ka. Amma sai ka ga mutum, babban mutum, wai sai ya riko wuka da zakara, yaro na bin shi a baya da buta, wai ana neman malami da zai yanka. Sai za su kuma malamai da dabara, sai aka ce wai wuya na mai yanka ne. Wuya na mai yanka ne. Duk din aka kauce sunna, sai kaga kowa sai ya dantana, sai kowa sai ya dantana ainihin wato sakamakon kauce sunna din. Allah ya shiryar da mu. Mata suna yin yanka, halayya sahabbai suna ba ƴaƴansu, yana cikin Sahihul Bukhari. Allah ya shiryar da mu. Sai aka shar'anta wa mai layya kenan ya fara daga cin naman layyan shi. Qala Ibn Qudama, Shawkani yace Ibn Qudama ya faɗi wannan magana, tana nan a cikin littafin Ibn Qudama mai suna Al-Mughni, mujalladi na 2 shafi na 371. Wa qala Zain ibn al-Munayyir, wani babban malami mai suna Az-Zayyin dan Munayyir, shi ma yayi sharhin Bukhari, amma Ibn Hajar na ɗaukowa ne daga cikin sharhohin su. A cikin yace, duba Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 448. Yace waqa'a akluhu sallallahu alayhi wa sallama fi kullin min al-Eidain fi al-waqti al-mashru' li ikhraj sadaqatihima al-khassati bihima. Yace da karamar sallah da babbar sallah sai ya zama cin abincin Annabi ya afku kowanne a daidai lokacin da aka shar'anta mishi yin sadakar shi, wadda ta dace da ainihin wannan lokaci. Bi ikhraj sadaqati al-fitr qabla al-qudum ila al-musalla, rana karamar sallah dai sai aka shar'anta wa ainihin mutumin da zai fita filin Idi ya ci abinci, sa'annan kuma sai ya ainihin fitar da zakafi da kanshi, sannan sai ya fita sallar Idi. Kaga cin abincin shi ya dace daidai da lokacin sadaqatul fitrin shi. Sannan wa ikhraji sadaqatul udhiyya ba'da dhabhiha, sannan kuma dangane da babbar sallah sai aka ainihin shar'anta mishi zai ci abinci ne yayin da ya fitar da sadakar wannan rana, ita ce layya, bayan da ya yanka ta, sannan sai fara cin abinci. Kaga kowanne ya dace da lokacin shi. Ina fatan jama'a sun gane. Dangane da ainihin zakar fiddakai, jama'a, zakar fiddakai matukar kana da hali a wannan yini na abincin da zaka ci, ka kuma ciyar da ainihin wato iyalanka, to abin da ya rage wajibi ne sai kai zakat da kai. Sai dai in an samu abin da ya rage din kai ba zai ishe ka kai da iyalanka ba, sai kai naka su kuma, to shikenan ta sauka kansu kenan. Amma in ya zan akwai wadatuwar da kai da su zai isa, wajibi ne kai musu kai wa kanka. Na fatan an gane. Sani da zakat fi da kai shine zakat fi da kai din nan falalar daga azumi shine tana kankare zunuban da mai azumi ya rinka dauka a waɗannan lokuta na azumi, na daga cikin falalarta da hikimarta, sannan kuma ta zan ciyarwa ga talakawa a wannan yini na sallah. To magana da aka yi cewa zakafi da kai din nan in har mutum bai fitar da ita ba, azumin shi na rataye tsakanin sama da ƙasa. Wannan hadisin da ya faɗa haka gaskiya hadisi ne mai rauni, bai inganta ba. Mai riwayar wannan hadisi mutum ne majhuli, ba a san halin shi ba, majhulul aini ko a wurin malaman hadisi, to mutum ne dha'ifi, bai halatta ai hujja da hadisin shi ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. In dai baka fitar da zakafin da kai ba a halin sallah ta same ka kana da hali, to bashi ne yake a wuyanka, ba zai faɗi ba sai ran da ka bayar. Amma azumin ka ba a cewa ba a karɓa ba saboda baka bayar da ainihin wato zakafin da kai ba. Ina fatan an gane wannan. Don wannan hadisi ya yaɗu a cikin musamman malamai masu hudubobi, suna yaɗa shi musamman aka ce sadaqatul fitr ta kusa. Kullum mu dai nasiha mu shine ayi kokarin rinka tace hadisan da za a rinka gaya wa jama'a. In ba haka ba sai zan ana ta yada kuma ainihin bid'a a cikin jama'a da kuma nufin kokarin yada sunna. Allah ya kiyaye. Bayan wannan sai kuma al-ghuslu qabla al-eid, wanka da ake kafin a fita eid, ba fita za kai kamo zai kamo zai kana doyin hammata duk abubuwa sun ya mutse maka, a'a so ake kai wanka kai annashuwa kai abubuwa na alheri sai ka fita a cikin ainihin hali na tsafta. An-nafi'i, daga nafi'i, أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. نافئ بررن باوا نينا عبد الله بن عمر ما الماجرين ابن عمر. ابن عمر إن يسي باوا إن يجا باوا نادبين سنة سيه ينتا شكما يتيق بركرا تدش ومرد من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم عيشي نادك شكما متانا لإنسان بوتا الله دي أبن دسكي وألا نإبادة ذي باس منكي ديو متومن دي يسي بيوا ينتا دئتا ya karantar da ita addini kuma ya aure ta ya mutunta ta kamar yadda manzon Allah ya wasiyatu bintu Huyayya, ma'ana ya ainihin same ta a matsayin baiwa, yace kin yadda in yantar da ke in aure ki, tace ta yadda, sai zan sadakin ta shine yancin da aka ba ta. Mun fahimci wannan da kyau ko? To in ka so zaka iya ainihin sayan baiwa ka yantar da ita, sannan sa mata sadaki daban kuma ka biya ta kuma ka aure ta, ka karantar da ita addinin musulunci. Wato kullum abin da ake so shine musulmi ba mugu bane ba azzalimin mutum ba, duk al'ummar da zaka iya sa su kai sadaka da su me zai hana ka aure ta? Wannan na daga abin da ya gurgunta fahimtar addinin musulunci a kasar nan ga wasu waɗanda ba ainihin kabilar da suka fi yawa a cikin addinin ba, bangaren Hausa da Fulani da Bari-bari da Nufa da makamantan su. Zai zan wani Bahaushe ne, wani Fulani ne, ko ba Barbare ne, ko ba Nufi, ko makamantan haka, zai iya ainihin ɗaukar yarinya yana zina da ita. Amma da za a ce don Allah kai wa'azantu ka tuba ta tuba ka aure ta, sai ce yaushe zai auri kabila kaza amma kuma yana zina da ita, yaushe ne mutanen da kuka wulakanta su irin wannan wulakancin za su karɓi addinin ku? Za ku yi zina da ƴaƴansu amma ba za ku yadda ku auri ƴaƴan ba, wai kuna ƙyamar ku auri wannan kabila amma ba ku ƙyamar ku yi zina da su? Yaushe ne kun yi musu irin wannan wulakancin za su yi sha'awa addinin ku? Akwai kyautatawa a ciki. Kuma yaushe ne ku da ake sa ran za ku kiraye mutanen nan zuwa ga addinin musulunci? Za ku je kuna bin ƴaƴansu kuna barbaras, su kuma iyayen sun buɗe hotel, ku kuke zuwa kuke shanye giya. Yaushe ne waɗannan mutanen za ku zo gobe ku ce musu su musulunta? Sahabbai in suka shiga gari suna wa'azi cewa suke kunu amsalana, ku yi ƙoƙari ku zama irinmu. Yanzu wannan musulmi ne zai ɗaga baki ya ce wa kafiri yi ƙoƙari ka zama irina. Irin ka macuci, madamfari, mazinaki, mai annamimanci, duk wata sama da faɗi sai ka ga cewa ta fannin musulmi ta samo asali. Shi yasa lallai sai an yi ƙoƙari an bi wannan irin tafarkin da sahabbai suka bi. In ba haka ba, wallahi ba za a zauna lafiya ba. Duk za ka ga hatta irin zalunci a ofisi, za ka ga cewa al'ummarmu ne suka fara ainihin wato lalata harkar, ko kuma suka haɓaka ta, shi kenan sai aka koya wa sauran al'umma. Ta yaushe ne a irin wannan halin don Allah za ku kyare su zuwa ga addinin musulunci? Ibn al-Lutubiyya, Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin shi, sahabi ne, sai manzo Allah ya nada shi ya zama dagaci mai karbo zakka. Da yaje karbo zakka ya dawo sai ya ce wannan ita ce zakkar ku da kuka ce in karbo, wannan kuma kyauta aka yi mini. Manzo Allah ya miƙe so ba, yayi jawabi yace dan me zan nada mutun ya tafi karfo zakka, sai kuma yazo yace wai wannan zakati da nan tura shi wannan kuma kyauta akai mishi, me ya hana mutun bai zauna gidan uban shi da kyautar za ta zo mishi ba? Kalmar da manzon Allah yake, me ya hana mutun ya zauna gidan uban shi da kyautar za ta zo mishi? Sai al-Imam al-Ghazali yace duk kyautar da kasan ana baka kafin ka zama yallafai, in aka zo aka baka ko ka zama yallafai ka tarba, amma duk kyautar da yazan sai da kasan yallafai ake kawo maka, to sun kawo maka cin hanci ne ka tarba, akwai manufa a karkashin ta. Allah ya kiyaye. To shine ainihin Abdullahi dan Umar yake ya kasance yana yin ainihin wato anna Abdullahi ibn Umar kana yartasilu yawmal fitri, ya kasance ranar karamar sallah sai yayi wanka qabla an yaghdu ila al-musalla kafin ya sammako ya fita filin idi. Wannan asari al-Imam Malik ya ruwaito shi, shi yasa malan yace rawahu Malik. Al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta juz'in farko shafi na 177 wa shafi, haka al-Imam Shafi a cikin kitabul ummu lamba hadisi na 73 wa Abdul Razzaq da al-Imam Abdul Razzaq a cikin lamba hadisi na 2754 wa sanaduhu sahihun, isnadin wannan asari mai inganci. وقال الامام سعيد بن المسيب ببل الامام كما سعيد بن المسيب اخر المتقدمين ثورا مزنجي kenan wannan سعيد بن المسيب ya kamata al'ummar musulmi wataran azo ai musu tarihin shi domin babban abun koyi wajen aqida ne wajen bin sunna ne wajen komai shi gaba ɗaya rayuwar shi yana neman menene sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai da shekara 40 ba a taba tada ikama a masallacin manzon Allah ba sai yana sahun farko kuma shi ya kafa sahun shekara 40 duk kad ikamatus sala shine a farko ake tare da shi. Allahumma ghafir lil mustaqdimin wal mustaakhirin. Haka ce har shekara aka yakin qaraba qaramita, wasu mutane ne khawarija da suka yi tawaye aka fada a masallacin annabi aka kashe kashe, yace ina cikin masallacin aka fara tada fitina sai na samu wani kalogo na makali, ana gama fitina aka zo aka tada ikama na dawo wuri na da na kyauta. Sa'id ibn al-Musayyib kenan akhirul mutakaddimin, sauran mazanje kenan. Wa sunnatul fitri salatu, Sa'id ibn al-Musayyib yace sunna dangane da sallah ta ainihin karamar sallah, to akwai sunnoni guda uku. Ma'ana nan yace al-fitr ne ba sai lallai karamar sallah ba kadai, amma kowace sallah babba ce ko karama, amma sai ainihin ta'abiri da fitr. Yace al-mashyu ila al-musalla, tafiya zuwa filin idi a kafa, idan ainihin ya zama masallacin ba ya cika nisa daga gare ka ba, to ka tafi a kafa shi yafi, sai dai in ya cika nisa kwarai da gaske to anan akwai rangwame saboda shari'ar musulunci ba ta danantawa. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Idan ya zan akwai nisa sai ka tafi a abin hawa, in ko babu nisa to taka ka tafi a kasa shi yafi. Haka masallacin yau da kullum ma, inda nisa sai ka hau abin hawa, in ba nisa tafi a kafa. Wal aklu qabla al khuruj, sannan in karamar sallah ce to sai zama mutun ya ci abinci kafin ya fita filin idi. Wal ightisal, da kuma wanka, mutun yayi wanka saboda fita filin idi din. Wannan asari yace rawahu al-Siryabi, al-Siryabi shine ya ruwaito shi a cikin littafin shi takarda ta 127 fuska ta 1 da fuska ta 2 bi isnadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wanzur irwa al-Ghalil, ka duba littafin irwa al-Ghalil a mujalladi na 2 shafi na 104 kenan na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Qala al-Imam Ibn Qudama, al-Imam Ibn Qudama yace yustahabbu an yatatahhara bil ghusl lil eid, mustahabbi ne mutum zai fita filin idi yayi wanka. Wa kana ibn Umar yaghtasilu yawm al-fitr, saboda Abdullah dan Umar ya kasance ranar karamar sallah yakan yi wanka an zai fita filin idi. Wa ruwiya zalika an Ali radiyallahu anhu, arwaytu ilin haka daga sayyidina Ali, Allah ya kara mishi yarda. To cewa arwaytu, malaman hadisin suka ce ruwiya, arwaytu ko an hikaito, suna nufin wannan magana mai rauni ce. To ko dai nan ya zama magana mai rauni ce ko kuma ya zama riwaya da ma'ana, dan so da dama sukan yi riwaya da ma'ana. Misalin wannan shine a ce malamin ka ba safface ne, da yazo sai ya ce maka wanga mutum, kai kuma da kaje ba Kano ne kai ko ba zazzagi, sai ka ce wannan mutum, kaga asali ta bada ma'anar malamin ka, amma baka faɗi kalmar da ya amfani da ita ba. To a ka'idar malaman hadisi, tunda baka kiyaye lafazin malamin ka ba, kakka ce malam ya ce kai tsaye, tunda ba wannan kalmar ya amfani da ita ba, sai ka ce arwaito daga malam haka, tare da cewa ka tabbatar shi ya ce, amma tunda baka bada kalmar shi ba to kakka ce kai tsaye ya ce, don ka ce kai tsaye ya ce to ai ba haka ya amfani da kalmar ba. Ma'ana malaman hadisi suna da kokarin kula da lafuzan da ake ba su, walillahi darruhum. وبه قال القمه wannan fatawa alqama cikin tabi'ai ya bada ita cewa ayi wanka domin zuwa idi haka kuma ainihin wato wato sunna ce mustahabiya wa urwa da urwatu wa ata wa nakhai wa sha'di wa qatada duk wadannan ainihin tabi'ai ne wa abu zinad da abu zinad malamin imam malik wa malik da al imam malik wa shafi'i da shafi'i wa ibn al munzir da al imam abubakar ibn al munzir malamin ne risala ne shi kuma wannan magana malam yace ka duba littafin al-mughni a cikin mujalladi na biyu shafi na 370 to wannan kaga dangane da wanka kenan na sallar idi sunna ce mustahabbiya saboda an samu daga wannan sahabi da kuma waɗannan tabi'ai sun bada fatawa wa amma alladhi ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika hadisin da aka ruwaito daga annabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yin haka shi da kanshi sai ce fa huwa da'if wannan mai rauni ne don haka shi ba za a yi hujja da shi ba amma an yi hujja da aikin sahabi da fatawarsa an tabi'ai da makamantansu gashi haka sai yake cewa kama inda ibn majah kama yadda hadisin ya zo a cikin sunan ibn majah lamba hadisi na 1315 wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan riwayar wadda ibn majah ya ruwaito daga annabi cewa yin wankan sallar ranar sallah din yace akwai wani mutum mai suna jabbarat ibn al-mughallis wa shaykhuhu da jabbaratu da shi da malamin shi da ya karantar da shi hadisin malam yace wa huma da'ifani dukkan su masu rauni ne ma'ana riwayatu da'ifi an da'if mai rauni yayin hadisi daga mai rauni warawahu aidan har wa yau da ibnu majah ya sake ruwaito wannan hadisi a si a karkashin lamba ta ainihin wato 1316 wa fihi yusuf ibn khalid as-samti a cikin wannan isnadin kuma na wannan hanya ta biyu akwai wani mai suna yusuf dan khalid as-samti kazzabahu ghairu wahid ba ma malami ɗaya ba malamai da dama sun hadu akan cewa makareci ne sun ƙaryata shi ma'ana wannan hadisin ya zo ta hanya biyu hanya ta farko ita ce wadda take ainihin wannan hanya akwai makareci ciki kaga a ƙarƙashin haka ta zama mawdu'iya to amma ka'ida wurin malaman hadisi ba za su yi saurin hukunta wannan hadisin da cewa mawdu'i ba sai su bincika wata hanyar sai su ga wata hanyar wadda ita rauni ne kawai sai a ce to shikenan yanzu hukuncin ta yayi sassauci daga a ce hadisin ƙarya sai a ce mai rauni tunda ya zo ta wata hanyar wadda bata kai waccan tsananin rauni ba jama'a mun fahimta dan haka yanzu wannan hadisin aka ce maka meye hukuncin shi sai ka ce hadisi ne da'ifi kamar yadda kaji malam ya ce amma aka dauko maka wannan hanya ta shi Yusuf ibn Khalid sai ka ce hanya ce mawdu'iya ta ƙarya to wannan hanyar fata Jabbarat ibn al-Mughallis sai ka ce da'ifi ya ce to in an hada su to sai a ce hanyoyin gaba daya sun ruwaito hadisi daya mai rauni ce dan haka ba za a aiki da shi ba sai a aiki da abin da ya tabbata daga sahabbai wato ashe abin da ake nuna maka shine idan da za a danganta magana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai aka bincika bata inganta ba to da a dauki wannan magana da aka danganta annabi gwamma a dauki wadda ta inganta daga sahabbai domin waccan da bata inganta daga annabi ba matsayin babu take to dan me ba a dauki matsayin abin da yake babu ƙarya ne ko bai inganta ba a bar abin da yake ya inganta daga wurin waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in an ce wankan idi sunna ne mustahabbiya me ne dalili sai a ce saboda an samu daga cikin sahabbai suna yi kuma daga cikin ainihin wato abin nan tabi'ai sun bada fatawa da shi da kuma sauran manyan malamai dalili ke to ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai bai inganta ba ma'ana ga wannan fura koko guda amma kwananta 14 da damawa fura kwananta 14 da damawa ga wannan kuma yar kofi guda haka yanzu nan aka dama ta wacce zaka sha daga ciki waccan ta kwana 14 cikin kai rufe ko kuwa wannan ka zauna lafiya amma baka cika ciki da yawa ba to abinda kullun ake nuna mutane kenan hadisi in bai inganta ba ba za a dauke shi a aiki da shi ba amma mutane na da wata bid'a wadda suka kirkiro wa kansu wai in aka zo kan matsala ba a samu hadisi ko kwa daya da inganta ba sai to tunda dai ba a samu wani ba to shikenan sai a dauki wannan mai raunin ayi aiki wannan maganar bid'a ce amma na san duk masu saurare na daga cikin ahlus sunna ba su yarda da ni in na buga wannan misalin shine salatul fatihin nan da tazo salatul fatih kun san a hadisi tazo domin cewa yi wa akhbarani sayyidul wujud shugaban halittu ya bani labari shikenan ya zama hadisi to ya rage yanzu a bincika ya inganta sai a bincika tsakanin shi wanda ya faɗi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace akhbarani sayyidul wujud yaqabata lama nama ido biyu ba a mafarki ba shikenan kaga ya nuna matsayin shi sahabi ne kenan
to sai abin cika dillace safan da suka yi tarihin sahabbai tun daga kan Ustul Ghaba ta Ibn al-Asir ainihin abin nan littafin Ibn Abdul Barri al-Istiab fi ma'rifat al-Ashab da al-Isaba fi tamyiz al-Sahaba da sirru alamin nubala da sauransu shin tijani na daga cikin sahabbai ba shi daga cikin sahabbai ba shi daga cikin tabi'ai ba shi daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a cikin al-qurunus-salasa al-mufaddala karnuka guda uku nan masu falala ba shi daga cikin can kusa da su Imam Malik ma duk ya yi nisa ya rayu ne cikin karni na 11 ma'ana tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kwatankwacin shekara 1100 da wani to ta yaya zai ce akhbarani sayyidul wujudi to sai a ce wannan hadisi ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad an tunkuɗe shi ne saboda an samu ainihin wato sakati an samu wasu mazaje sun zube tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in ya zama daga farko ne zuwa ko karshe sai a ce ya zama ainihin mu'allaq to yanzu wannan ya zama mu'allaq ne ya zama ba'isi to yanzu shikenan salatin fati ba ta da wani hadisi da ya nuna falalata sai wannan kwaya daya to tunda yawaye gari ya zama ba'isi ba'isin nan kuma in an koma wajen ainihin wato ainihin adala tijjani bai halatta a karɓi magana daga wurin shi ba li'annahu dajjalun kazzabun dajjali ne makaryaci ne saboda